عليهم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. بايها كيان وا إنا من جسوة الدين المسلم. السلام عليكم ورحمة الله. سنكم إنا باكو حقولي جسا جزوة ناعم كري wannan ya faru ne saboda ban sami yanayi na kokin lafiya da yasa in zo a lokaci ba, kuma duk da haka na bi ta gidan Malam Abdulwahab don ya zo a madadin kansa da ni, amma kuma sai ma ina cikin matsalolin da ba zai iya zuwa ba. Da haka dole na taho a daddafe don kila waɗanda suka zo daga wurare masu nisa idan ba su ji sauti na ba za su ga cewa ban kyauta musu ba, kuma ba tare da sun ji kwakwaran dalili ba tsakani da Allah. Wannan shi ne kawai abin da ya kawo ni. Babban abin da aka ce za mu yi magana a kai a cikin wannan haɗuwa ta mu ta yau, mu'amala. To amma ba zai iya yiwuwa ɗin ba kamar yadda na riga na faɗa muku. Abin da kawai nake so in tunatar da mu cikin taƙaitattun mintuna har kafin lokacin da za ku harhaɗa abin da ya sauƙaƙa na taimako, ina so in tunatar da mu abinda na ta maimaita mana shi a wani lokaci a wurin karatutukanmu. Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya halicci ɗan adam ya kuma fifita shi a kan sauran halittu. Yace wa laqad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahr wa razaqnahum min at-tayyibat wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila. Hakika mun girmama dan adam, sannan mun dauki dan adam a cikin teku da kuma kan fako, a cikin teku ta hanyar hore masa kayayyakin sufuri na jiragen ruwa manya da ƙanana wanda ke zirga zirga da dan adam daga wannan gaba zuwa waccan gaba. Mun dauke shi a sarari ta hanyar hore masa dangin ababen hawa waɗanda ake amfani da su tun da, kamar raƙuma, dawaki, shanu da makamantansu, da kuma waɗanda ake amfani da su a yau a zamanance wanda ɗan adam ke yin amfani da su domin cinye tazarar tafiya daga wannan gari zuwa wancan gari. Warzaqnahum min at-tayyibat, kuma mun arzuta ɗan adam ɗinnan min at-tayyibat daga dangin abin da ake kira at-tayyibat, shine dukkan wani dangin abinci ko abin sha wanda yake na halal, wanda baya dauke da guba da za ta yi barazana ga rayuwar ɗan adam, sannan baya lalata hankalinsa ko rikita masa lissafin kwakwalwarsa. Wa faddalnahum ala katirin mimman khalaqna tafdila, mun fifita ɗan adam akan da yawa cikin abin da muka halitta. Ɗan adam ne halittar da domin sa ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya samar da ababen more rayuwa masu ɗimbin yawa a cikin ƙasa. Domin mu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya shimfiɗa ƙasar kanta, domin mu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala yake saukar da ruwa, domin mu ne Ubangiji subhanahu wa ta'ala ke fitar da tsirrai. Don mu Ubangiji ta'ala ya halitti dabbobin da ake kira dabbobin ni'ima. Wal an'ama khalaqaha lakum fiha dif'un wa manafi' wa minha ta'kulun ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. الأنعام سنة نائكا دبوبي قد أخذوا تماكي دعواكي دكما كانوا دراكما. وبنجي تعالى تياها للتيسو ba don kowa ba sai don ku bil adama. Lakum fiha dif'un wa manafi', kuna da abin da ke dumama jikinku fiha a cikin waɗannan dabbobi, wa manafi', kuma kuna da dangin amfani mai ɗimbin yawa game da waɗannan dabbobi. Abin da ake kira cewa abu mai dumama jiki da dangin waɗannan dabbobi ne ake sarrafawa ko a yi bargo ko safa ko riga ta sanyi ko hula ta sanyi ko abin rufa da sauran makamantan su sannan madara da ake samu ta shanu abace wanda ke dauke da sinadarin da ke dumama jiki wannan ke sa kaga mai makiyayi ba fulata ne a cikin dajin Allah duk ruwan sama na damina duk malka malka da ake yi bai da wani babban tufafin da zai lulluɓe jikin sa ya kare shi daga farmakin sanyi amma amfani da madarar dabbobi ke sa baya kamuwa da mura wannan ke sa kaga lokacin sanyi na hunturu ba sa kamuwa da mura saboda a jikin madarar nan ta shano akwai sinadarin da ke sanyaya jiki ta yadda sanyin da ke shiga daga jiki wato yake dumama jiki nake nufi sanyin da ke sanyaya jiki sinadarin da ke dumama jiki din ya kai matuƙa ta yadda zai iya daidaita yanayin jikin dan adam a samu abin da ake kira at-tawazun tsakanin daraja ta sanyi da kuma daraja ta zafi ta yadda ba zai kamu da cutar ko laulayi ba shine lakum fiha dif'un wa manafi' sannan ga dangin amfani mai yawa wa minha ta'kulun daga cikin su ne kuke ci su irin waɗannan dabbobi sannan kuma tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi sikil anfus wato suna dauke da kayayyakin nauyi kaya da kuke tsorawa a bayan su ko ku yi labtu ko ku sa a taiki ko ku yi dukkan abin da za ku yi su kai muku zuwa gari mai tazarar nesa waɗanda ku ba za ku iya kaiwa ba inda kanku ne dukkan wannan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi su domin girmama dan adam da karrama shi don haka ne a takaitun takaitawa waɗansu malamai ke cewa shi dan adam shine sayyidul ka'inat wato shine shugaban dukkan kasassatu shine shugaba cikin halittar Allah subhanahu wata'ala ko shakka babu darajar sa ba dai take da ta dabba ba domin an yi dabba din dan shi ya mulda ita ko shakka babu darajar dan adam ba daidai take da ta aljanu ba domin a cikin aljanu babu manzanni babu annabawa sai a cikin bil adama ko shakka babu darajar dan adam ta dara ta sauran dangin halitta inda ma malamai suke tattaunawa ko ake kai kawo dan zantuka shine wane ne yafi falala tsakanin dan adam da mala'ika amma duk da haka zance mafi inganci wanda dalilai za su karfafe shi dan adam ne yake da falala da daraja sama da mala'ika a nan gure idan na ce dan adam ina nufin a matsayin sa na jinsi ba a matsayin mu na ɗaiɗaiku ba don ba za a dauke ni ba yanzu ne yadda nake ko a dauke ka kai da kake saurare na a ce ka fi mala'ika jibrilu ko ka fi mika'il ko ka fi israfil amma ko shakka babu a cikin jinsin dan adam ne aka samu annabawa aka samu manzanni aka samu ma wanda Allah ya ambace shi da cewa shine khalifan sa a ban kasa shine annabi Adam alaihi salam saboda girman darajar sa aka samu malaiku suka fadi suka yi sujada a gare shi kuma a cikin ƴan adam din ne aka sami shugaban annabawa su kamakin manzanni farin da kada shugaban mu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda shine sayyidul makhluqin gaba daya shugaban dukkan halittun Allah dukkan wannan daraja da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wa dan adam ya karrama shi ya jigita shi za ta ci gaba da dorewa ne a matsayin sa na mai daraja a nan gidan duniya mai daraja a gobe kiyama idan dan adam ya yi amfani da dan adam taka din sa ba tare da ya mayar da kansa ci baya ba ba tare da ya yi da baya da baya ya nemi komawa sahu na dabbobi ba koma wani lokacin dan adam ya kasa kaiwa ga dabba yaya dan adam zai yi ya ci gaba da tsare siffarta ta dan adam kar ya kasa dabba kar kuma su yi kunnen doki fi da dabba ubangiji subhanahu wa ta'ala da ya halitta dan adam din da wannan matsayi cikin mu ne ubangiji ta'ala ya turo manzanni domin mu mu ƴan adam din rusulan mubashirin wa munzirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي زوا كرسان آية دوما نيو بانجي سبحانه وتعالى يسو كتا لتتفايدة كي يقوي سر شريع لتتفايدة مكة سنسونا سدو أندب مسنبا باب ونا النبي أبن كسافة تي يزو دلتاكي إلا إياكا بيان سونا يلي تتفايدة أكا بينا منا Zabura ce kadai ta Annabi Dawud alaihi salam da Taurat ta Annabi Musa da Injila ta Annabi Isa alaihi salam da kuma Al-Qur'anin da aka bayyana shugaban mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam waɗannan manzanni da suka zo da littafai da Ubangiji subhanahu wata'ala ya saukar bai saukar da su ba haka kawai ba tare da wata manufa ba bai kuma turo da manzannin ba haka kawai dan a tarihi a ce an taba yin wadansu mutane sunan su annabawa cikin su akwai shi aibin da aka tura jirnin Madina ko annabi Musa alaihi salam ko annabi Isa kadai wannan ba ita ce manufar ba babbar manufar turo da manzanni shine dan mutane su musu da'a su riki shiriyar da suka zo da ita kowane annabi a zamanin da aka turo shi shi kadai ne ke da wuka da nama a hannunsa ta hanyar shar'anta al'amura da tsara dokoki da umarni ko hani ne da ya kamata dan adam ya gudanar da rayuwarsa dan haka ubangiji ta'ala ce ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah da dai ba mu taba turo da manzo ba sai dan mutane su yi masa da'a da iznin ubangiji subhanahu wata'ala to bin wannan littafi da aka turo a kowane zamani da ka samu kanka a ciki da rike shiriyar manzon da aka turo a zamaninka shine abinda zai lamunce maka zama a matsayin dan adam din da ubangiji subhanahu wata'ala ya karrama ya mutunta ya kimanta ka yi rayuwa mai dadi a nan gidan duniya kamar yadda bijirewa wannan littafin da aka turo a zamaninka ka wuce wa tsarin manzon da aka turo maka shine zai mayar da dan adam ya ci baya ba ma wai ki kunnin doki da dabba ba har ya kasance ya kasa kaiwa ga dabba ubangiji subhanahu wata'ala ya faɗa a cikin suratul a'raf wa laqad zara'na li jahannama katsiran min al-jinn wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun ya fada cikin suratul furqan inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila ya fada a cikin wata surar daban والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم وأن الآيوي قد أكو دوك نوسى أبن سيكي نونا وديني سيوى أن أدم أقولو كتن دزي إيا زون توا يسامك أنسى ديدي وديدا دبا كوكم يكسن تيا كاسك ودبا بعد من كوم يبا إذن يكاسبين سرير دا أكتولو منزان الله صلى الله عليه وسلم دا إتا يكاسبين كوير ور دا القرآن من جرما يكون صاف sa'ilin nan zai samu kansa a matsayi na ci baya wanda ya sauko daga daraja ta dan adam dinsa zuwa ga wani matsayi daban imma dai daidai wa daidai da dabba kamar yadda Allah take inhum illa kal an'am imma kuma ya kasance ya kasa kaiwa gare ta balhum adallu sabila wato ya ma fi dabba dawowa kasa da kuma wato ainihin karamin matsayi dan haka ya dan uwa a matsayin mu na bil adama babba abinda ubangiji subhanahu wata'ala ke nema a gare mu bautar su shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba dukkan abinda aka yi a gidan duniyar nan da kayayyakin da muke moruwa da su a cikin rayuwar mu abinci ko sutura wurin kwana ko abin hawa matar da za ta dauke wa namiji kewa ko namijin da zai dauke wa mace kewa dukkan waɗannan ubangiji subhanahu wata'ala ya samar mana da su ne dan mu samu sukunin yi masa bauta din ba wai dan saboda su ne sanadiyar halittar mu ba ba wai ubangiji ta'ala ya halitte mu ba ya zanto wai manufar halittar shi ne dan mu ci mu sha mu yi sutura mu gina gidaje mu hau abin hawa mu samu matar da za mu shakata da ita kawai a ce dan wannan ne ubangiji subhanahu wata'ala ya halitte mu ba dan wannan bane ba ubangiji ya halitte mu ne dan mu bauta masa shi kadai ba tare da mun hada shi da kowa ba dan mu bi tsarin koyarwar manzon sa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da abin da ya shafi ci da abin da ya shafi sa da sura da wurin kwana dukkan waɗannan waɗansu ababai ne da aka halatta wa dan adam su domin ya kasance ya moru da su kuma ya samu kwarin gwiwa da kazarkazar din yadda zai yi wannan abin da aka halitta shi shine bauta to da wannan ne a yau kuma wannan abin da aka halitta a matsayin abin da zai tallafa mana mu yi bauta sai da yawan mu muka mayar da shi kamar dama an halitte mu ne domin sa kai ka ce an halitte mu domin mutum ta kadai da sutura kamar an halitte mu ne kadai domin mu gina gidaje kamar an halitte mu ne kadai domin mu mori da sauran kayan rayuwar duniya wannan ita ce manufar ta yadda idan mutum ya zo duniya ba tare da yayi ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba kamar yayi zuwan banza karshe yana jira a tambaye shi dan me ba kai ɗaya daga cikin waɗannan al'amura ba dan haka abin da nake so in ja hankalin mu bayan dukkan wannan mukaddima muna cikin wani irin lokaci da yanayi wanda kowane dan adam babban abin da yake bukata a wurin sa ya zai ya samu sa'ada ya zai samu walwala da kwanciyar hankali da hutun zuciya amma hanyar da zai bi wajen neman kwanciyar hankali din da hutun zuciya din da walwala da shakatawa ya kasa gane wata hanya ce akwai wanda zai tsammani babban abin da zai tambatar masa da walwala da hutun zuciya da kwanciyar rai shine ya zai ya samu dukiya inda ya samu dukiya bukata ta tabiya matakar ya kara sa'a a fagen neman kuɗi yana da mankudan kuɗaɗe a ajiye a banki wanda ke iya sayan abin da ya ga dama da su a lokacin da ya ga dama yana ganin wannan ita ce gaya ta sa'ada ta bani dan bani adam ya kai makura kenan a wajen kwanciyar hankali da walwala da haka wanda ya dauki wannan a matsayin akida zai ka neman kuɗin nan ta kowace irin hanya ta hanyar kwace ta hanyar sata ta hanyar damfara ta hanyar kowannai ta hanyar alƙawarin ƙarya da dukkan wata hanya da yake ganin in ya bi zai samu kuɗi ko mummunan ta yana ganin in ya samu daga baya hankalinsa ya kwanta ya san yadda zai yi sasanta shi da ubangiji saboda haka aikin da ya sa gaba kenan wannan ta sa amana ta yi ƙaranci a cikin mu wannan ta sa ayyuka na ɓarna suka yi yawa a cikin mu sata da faki da makami da algushi wajen sayar da hajar mu a kasuwa da yin rantsuwa ta ƙarya domin kowanne ya makance gani yake kwanciyar hankalinsa a duniya shine ya kasance yana fita wani kuma bai hararo kwanciyar hankali a cikin samun kuɗi ba babban abin da ya hararo kwanciyar hankali a cikinsa da walwalar zuciya shine ya zai samu mulki ko mukami mulki wanda yake na gargajiya ko da kuɗi ya bayar a naɗaki shine shantali shine gayaki shine wane na wani gari ko na wata masarauta ko na ƙauye yana ganin idan ya yi wannan ya samu wani tsumma ya zagaye kansa da shi ya taho ana cewa yallaɓe ana darewa ga shi nan ya taho shine tantalin gari kaza ko ga yakin gari kaza ko ɗan masanin gari kaza ko galadiman gari kaza ko wane ne ɗin gari kaza hankalinsa ya kwanta don haka duk yadda zai yi nemi wannan matsayin zai tara kuɗi don wannan matsayin zai yi tsafi don wannan matsayin zai binne jaki da ransa don wannan matsayin ya binne sa da ransa don wannan matsayin ya yi dukkan abin da zai a duniya don ya kai ga wannan matsayin don yana ganin idan ya kai ga wannan matsayin ya kai makula ta kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi wani kuma bai hararo sa'ada da kwanciyar hankali a mulki ba a inda ya hararo ko ya leƙo kwanciyar hankali da walwala a wurin ya mace ne inda ya sami kyamace wanda yake da sha'awa ya kwanta da ita bukata ta fara ga tabiya a kan mace zai bada dukkan dukiyarsa a kan mace zai iya rasa hasarar ya yi hasarar mukaminsa da matsayinsa zai iya zubar da dukkan wani gilba da mutunci da kima da yake da shi kan ya dace da wanci kuma in ya yi takara da wani a kan neman wanci zai iya wa wani kowane irin sharri ko ma ya raba shi da rayuwarsa ko ya sa a kore shi daga aiki ko dukkan wani abu a kan wannan kyamace ɗin dan gane yake samun wanci a tsawon waɗansu mintuna ko awanni ya shakata tare da ita ya riga ya gama samun kwanciyar hankali da walwala a rayuwarsa wani kuma baya ganin kwanciyar hankali a nan a inda yake ganin kwanciyar hankali a tauraron kaɗe-kaɗe da waƙe-waƙe dukkan wani sabon kasar da zai kunno kai a cikin kasuwa na wani shahararren makaɗi a gida ko a waje na goge ne na kutubi ne na dundufa ne molo ne taushe ne kotso ne ko kuma a'a kaɗe-kaɗe ne da waƙe-waƙe na ƙasashen indiya ko amerikawa ko waɗansu mutanen da wani lokacin ma baya jin yarensu zaginsa aka yi cin mutuncinsa aka yi shi dai matuƙar tsirkiya ta yi ƙara ya ji bukatar su tabiya akwai wanda wannan shine bukatarsa yana ganin ruhi da kwanciyar hankali yana cikin wannan lokacin da yake jin gogen ko yake jin albaitar ko jita ɗin ke motsawa a wannan lokacin baya tuna kowa a duniya ba kuma ya tunanin komai a duniya gani yake yana cikin wata duniya daban wanda ba mai tarayya da shi a cikin sai mai tunani da hankali irin nashi to kaga wani wannan yake kallo a matsayin sa'ada wani kuma ba wannan yake kallo a matsayin sa'ada ba abin da yake hangowa a matsayin sa'ada da kwanciyar hankali da walwala da jin daɗi shine ya sha kayan maye ya samu giya ya sha ya bugu
ko ya zaka tabaru ya zuka tabar waiwai ko ya saki tolito kawai ya rinka ganin ka bai na tafiya akan jajimare ya rinka wa mutane kallon hadirin kaji yana ganin mutane bibiyu yana tafiya yana kallon inwarsa yana tafiya yana kallon ka fadar dama da ka fadar abu haka yana ganin kwantar hankalinsa kenan a wannan lokacin ya hau ya fi dan sarki sarauta ya fi gwamna da jiniya jin daɗi a rayuwa lokacin da ya zuci tabar wuri ko ya kora giya ya yi marisa ya bugu lilis yana ganin ƙarshen sa'ada kenan a rayuwarsa bai damu ba a wannan lokacin gani yake shi dan sarki ne wanda uwa yake ba ni labarin cewa wani makiyayi ya sha ya bugu ya taka mota daga wani gari zai wani gari yana cikin buguwarsa sai ga kuma wani gwamna ya taho da jiniya ana masa jiniya irin motocin nan da ke gaba masu fitinan nan da zojoji an lalle kokai da bindiga yace kawai sai tana fa cewa shi fa yanzu din ne ya fitan sarki sarauta saboda shi ba a buge yake dindin yace to yau za a yi tsaya na ga wanda yake mulki tsakanin ni da gwamna kawai ya danna motar sai ne inda gwamnati nan suke yayi kansu an esko din da malam da suka dare gwamnati baya dare wannan baya da shi ne kallon kansa ya tace akwai wanda yafi gwamnati to kaga nan gurin in bai inda yana cikin wata duniya daban wanda ba irin tamu ba ya za a mutun yayi irin wannan taran karar da ka to mai irin wannan gani yake wannan shine kwantar hankalinsa da jin dadi da morewa babu abin da zai kwantar masa da hankali sama da wannan akwai kuma wanda yake tunanin sa'ada da kwanciyar hankali da samun walwalar zuciya wajen ɓata lokacinsa wajen kallon wasanni wasa kowane iri in ma kallon ƙwallon kafa ne a basketball ne badminton ne kowane irin wasa wani damban na gargajiya ya je yana ihu yana kallo wani wrestling wani kokowa irin ta cikin gida wani su kokowa irin ta turai wani wasan boxing wani zai je wasan snooka tun da ƙarfe 9 sai ƙarfe 3 ta yi na dare ba tare da ya fargaba gani yake a cikin wannan kwanciyar hankali take wani dara wani karta kowanne da irin jarrabar da ya samu kansa a ciki kuma gani yake wannan abin shine kadai jin dadin rayuwa ba abin da zaka yi ka more a duniya sai wannan to amma karshe idan ka bi kowanne a tafarkin sa da yake kai akan abin nan da yake tsammanin cewa shine rayuwa mai dadi take a ciki ka samu wanda yake kara 5 ko 6 yana yi ka tambaye shi wata irin sa'ada ka samu daga lokacin zuwa yau wallahi idan zai yi wa kansa adalci zai ce ban samu komai ba ka samu wanda kawai aikin sa bi kyamaci ya bi budurwa ya bi bazawara ya bi matar aure ya bi yar karama ya bi yar tsakatsakiya ya gode take cikakkiyar mace ta san abin da take ya bi ta shi ya susuwa yar talla ya bi koina ya bi wanda babu komai a kirjinta ma sai irin abin da ake ta fara kirgen dangi maman da ke kirjinta ma din bai wuce kan botun ba duk ya bi waɗannan ka same shi ka ce masa dan Allah ka samu kwanciyar hankali kana jin ka gamsu yau baka sha'awar ya mace zai taimaka sam Ibnul Jawzi a cikin littafin sa Saidul Khatir ke cewa inda za a tara wa mutum matan duniya gaba daya ya kasance ya neme su gaba daya kowace ya je da take sai guda ɗaya kawai ta zo ta wuce ta gaban sa a ce amma banda wance ita ce kadai bai sani ba to sai ya rinka tsammanin tattare da wance akwai abin da sauran matan duniya ba su da dan saboda haka in dai wannan da ya zaka bi dan ka samu kwanciyar hankali zinace zinace neman karuwai ko ɗan mata ko ɗan talla ko menene wallahi babu yanda za a yi ka samu sa'ada a cikin rayuwarka hankalinka ba zai kwanta ba ba za ka samu walwala ɗin ba wanda kuma yake tsammanin kuɗi ke kwantar da rai kuɗi ba sa kwantarwa da mutum hankali kuɗi kana tayar maka da hankali suke yi na taɓa buga mana misali kuma na sha faɗa mana cewa a yanzu daga cikinmu nan wurin talakan da sai ya fita zai samu naira 20 ko 50 da kyar irin jin daɗin da yake ciki ya fi wanda manyan attajirai suke ciki a garin nan a nan gurin yanzu ya zo zuwa abi bayan an tashi ma shi har yanzu lokacin barci bai ba ya je gindin mai shayi ya ta hira da shi a dora a gama ya je can gurin a gama ya je can barci ya dauke shi ya tashi ya tafi gidaje ya kwance sa cikin kwanciyar hankali in kana so ka hada shi da tashin hankalin farko a rayuwarsa ana tashi daga wa'azin nan yana shirin zai shiga gida kirawo shi ka ce wallahi wani alhaji ne ya aiko ga zakatun naira 100,000 an ce take 100,000 to tashi hankalin su na farko ya zai yi kirga dan kudi irin wannan ba su taba shiga hannunsa ba da babban bala'insa na farko kenan ya zai kirga na ɗaya kenan idan ya kirga din inda ba wanda zai ganshi lokacin da yake kirga to ya za a yi shi kuwa ina zai shiga inda wannan wanda kullum a waje yake ina zai shiga na biyu a ina zai ajiye kafin gari ya waye da kuma idan an gari ya waye da me za a fara wannan kudin baya san in yi zai gida matarsa ma ta sani dan bala'i kaga babban bafi ba ta farko ke to da me za a fara gobe da safe kuma ya za a aikar wani ya gane a iya cin hatsiya ba boye a daddafe to babban abin da ya fi wannan bala'i inda bukatarsa a duniya ita ce naira 50,000 yanzu da ka ba shi naira 100,000 sai bukatarsa ta zama naira 500,000 domin duk wanda yake gidan haya idan ka tambaye shi me babban matsalarka a duniya zai ce babban matsala ta a ce ubangiji ta Allah ya hore ni gidana ba ko da a karka sala ne dan guntun gatarinka ai ya fi ba ni a karka sala ne dai ko a ina ne yace ai ko dan karami ne ai ko da fata na samu ya ife ni daga lokacin da kaje ka bashi gida fata mai daki uku ɗaya ɗakin nashi ɗaya na matarsa ɗaya na yara idan ka tambaye shi zai yi bukatar ka da tarige ma a duniya sai wallahi ina ma dai mutum ya samu gida mai ɗaki hudu dan mutum ya kara aure kullun da mace ɗaya kaman fasto idan ya kara ɗayan zai zo da bukatar kara ta uku idan ya kara har zai zo bukatar da kara ta hudu idan ya kara ta hudu zai bukatar ina ma kuma ɗakunan yara guda biyu ne dan ɗakin maza daban ɗakin mata daban yara a kuɗi maza da mata ɗaki ɗaya ana nan to kuma idan mutum ya baki ma ba inda zai kai su kwana ana nan ya samu duk wannan bukatar to kuma gida kamar a can wajen inda babu titi karan fadi sunan wata unguwar ƴan unguwar da suke da sunuki gida a can ƙasa inda babu titi ina ma dai gidan a bakin titi ne ko kaza ne haka matsala za ta ci gaba da kasancewa a cikin rayuwarka har ka mutu gurinka ba zai mutu ba akan kuɗi ku nuna min wani attajirin da gurin sai mutu akan kuɗi yace daga yau na je mutuka na je sadar sulmunta ha bana bukatar komai bana bukatar kaji babu to a ce kuɗi ba sa kwantar da rai shi ne Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ke cewa matsayin dukiya matsayin bandaki dole sai da ita ko yaya ba a yin gida a manta da bandaki yace to amma idan ka samu dukiya daidai wanda za ta ike ka abinci sha da sutura da riga da ɗakin kwana yace kuma sake nema har ta makantar da kai kamar mutum ne ya shiga ban ɗaki ya zama gobe kuma sai zauna a yake fita kuma ba ya zama sai ba yace to haka idan ka mayar da abin ya kasance dole sai ka abin nan dinsa dole ne sai da kuɗi sai an neme su ko ta wata ta hanyar ta da Allah ya shar'anta amma mayar da su shine ilahun ya ubat wani Allah da ya zama abin bauta shine kuskuren da muke samun kanmu cikin rayuwa kuma ya kasance har mutum ya mutu gurinsa bai cika ba ba dan fashin da gurinsa ya cika wajen saboda yau ya yi operation din da lalle ya samu waɗansu matsudin kuɗi ranar da ya fi samu da yawa landan da ya fi samun talauci a cikin zuciyarsa zai wadata ta fuskar hannu amma zuciya tana ƙara talaucewa to shi ne abinda attajirai suke samun kansu a ciki kaga mutum ya yi sama wajen kuɗin amma zuciya tana nan cikin talauci ya zai karsa ragu sannan kuma daga baya sai ragu sannan kuma hankalinsa bai kwanta ba idan ka zama ce haka ba za ka samu nan kwanciyar hankalin ba in ka nemi kuɗi haka ba za ka samu kwanciyar hankalin ba haka dukkan wanda yake mai neman abin nan akwai wanda kila ya shiga siyasa babban abin da yake so ya za a iya zama kansila tun da ya zama kansila yanzu ya tsana kuɗi a lokacin Obasanjo an ƙara kuɗi albashin kansila ya kai 130,000 da wani abu ga kwangiloli da za a yi ka samu ga kaso a karamar hukuma da sauran kasafi yanzu kowane kansila so yake ya zai ko dai ya rike matsayinsa ko ya zama chairman na local government dukkan chairman na local government ya zai ko dai ya rike matsayin kare kuɗi ko kuma ya zanto ya samu matsayi sama da wannan duk gwamnan jiha ya zai ya rike wannan matsayin ko kuma ya samu matsayi sama da wannan buri ko ba zai cika ba to haka dukkan wannan yake ba abin da ke kwantar da hankali in dai wai kuɗi ne ko ƙyamace ko sarauta ko mukami kuma samu wanda yake san barasa din ya sha kwaya din ya daddauje dukkan shi gaba ɗaya menene kare bata a cikin rayuwarka ba abin da kake ƙara kanka illa damuwa da baƙin ciki na dindindin ƴan mintunan da kake bige din nan ne ka fita daga cikin duniyar mutane ka shiga cikin duniyar raguna da tumaki da awaki shine kake jin akwai shakatawa daga lokacin da ka farfado ga bala'in yunwa ga rashin kokobo da talauci ga shi kana tafiya kana wari ga jin haukin jama'a ga hasada ga keta ga mugun nufi ga jahilci na rayuwa da na addini shike nan sai ka samu kanka cikin halin kakanikai garsa inda za ka sa kanka don haka ya jama'a a takaitan takaitewa dukkan abin da muke tsammani shine zai tabbatar mana da kwanciyar hankali a duniya sawa'un wannan abu iyamu take sawa'un wannan abu dukiya ce sarauta dukkan abin da muke tsammani shine zai zama mana sanadiyar kwanciyar hankali a rayuwar duniya in dai ba riko da addinin mu ba wallahi bata lokaci ne kuma hankalin mu zai ta kwanta ba ko ba za mu taba jin dadin rayuwar ba a daidai lokacin da Najeriya ta fi kowane zamani kudi a daidai lokacin Najeriya kuma ta fi kowane zamani wahalar rayuwa dan kudi a Najeriya shine wannan shekarun na karshe da muke cikin Najeriya din nan an zo an yi bajet na shekara ta 2000 ta wuce akan cewa mai ana sayar da kowace ganga a kasuwannin duniya da man fetur kan dala 18 kafin a kai rabin shekara a bara din sai da ya kasance ana sayar da mai dala 35-6 wato wajen dala 18 ta karu akai doriya akan nada shin rayuwar mu karuwa ta sake yi wajen jin dadi da walwala ko karuwar wahala muka shiga karuwar wahala muka shiga ne zuwa yau ba inda aka samu jin dadi saboda menene asalin kudi ba su suke kwantar da rai mu ko mun dauka su suke kwantar da rai akwai al'amuran da suke kwantar da hankali da walwala a cikin rayuwa wanda bayanin su zai zo in mun bi su za mu samu kwanciyar hankali amma in ba su ba duk abin da zamu yi na kama kama hankalin mu ba zai kwanta illa iyaka mutum zai bata kansa lokaci ne kuma ya kai dan uwa da kake tsammanin samun kyamata matashiya yar kautan mata ya kasance kana fasikanci da ita shi ne abin da zai kwantar ma da hankali ko ya kai da kake tsammanin ka samu kuɗi ta hanyar kwace da sata da sane da dukkan wata hanya ta haifi shi zai kwantar ma da hankali tambayi dukkan wani mai sarauta da yake ganin ita za ta kwantar masa da hankali da dukkan wani mai wani abu duk abin da ka ji daɗin sa fa ajiya sawa'un mace ce a'a wani abinci ne mai ɗanɗano a baka ko abinci mai ɗanɗano a yanzu da muke yau talata abinda ka ji daɗin sa jiya litinin yanzu baka jin dandanansa a bakin ka ya riga ya wuce ai ba ma maganar wai jiya litinin ba ai an yi nisa da yawa abinda ka ci abinci da zuka sun nan abincin rana na lagwada ka ji daɗi ka more ka shakata a yanzu baka jin dandanan a bakin ka abinda kawai ya rage shine hisabin da ke jiran ka ranar tashin kiyama in abin halal ne ko in haramun domin in kai ka manta malaiku ba sa mantawa wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya lamuna ma tafa'alu duk abin da ka sani ya riga ya wuce kenan litinin tun da ta wuce jiya shikenan ta wuce ba za ta sake zuwa ba har ta cin kiyama in ka gaba litinin ta zo to ta mako mai zuwa ce ko ta makon da ke bin bayan sa amma ita litinin din jiya da muka yi ta riga ta wuce abinda muka yi a ciki an riga an lissafe yana gaban ubangiji subhanahu wataala kowane ɗaya daga cikin mu za a ce da shi karanta abin ka ranar tashin kiyama ikra kitabaka ka fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba saboda haka wata dabara ta rige wa dan adam wani irin tunani ya rige wa dan adam ta yadda za a gane kai fa hankalinsa da basirarsa yaya zai iya gyara ayyukan sa muna na ajiya ya kasance yau an samu cigaba sun tsinci kyau gobe a ƙara samun cigaba sa tsara na yau jibi kuma sa tsara na gobe shine abin da zai tabbatarwa da dan adam sa'adarsa babban abin da ke kwantar da rayuwar dan adam shine bin abin da Allah yake so cikin alqur'aninsa bin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisi mai inganta su ubangiji ta'ala ce allazina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu alqulub allazina amanu wa amilu salihati tuba lahum wa husnu ma'a lalle waɗanda suka yi imani suka yi ayyuka wato zukatansu suna samun natsuwa ne da ambaton Allah ta'ala zikrullahi ambaton Allah ta'ala ala ku saurara ku ji bi zikrillahi tatma'innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke samun nutsuwa suke samun walwala da kwanciyar hankali allazina amanu wa amilus salihati tuba lahum wa husnu ma'a zikrullahi don kuma shine alqur'ani alqur'ani ba kuma karanta shi kawai da rera shi kadai ba karanta shi tare da fahimtar abin da ya kunsa na ma'ana tare da sata a cikin aiki dan ga me zikiru ana nufin alqur'ani allati inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkarun an gane ko da haka zikrullahi shine alqur'ani kuma da shine ubangiji ta'ala ya magana cikin cewa wa man arada an dhikri fa inna lahu ma'isatan dankan wa nahsuruhu yawm al-qiyamati a'ma qala rabbi lima hasabtani a'ma wa qad kuntu basira قال كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى وكذلك نجزي من اسرف ولم يؤمن بايات ربه ولعذاب الاخره اشد وابقى ومن اعرض عن ذكري دكان وندا يكوار دكاي غبرن ذكرينا غبرن ايوينا غبرن القراننا يجي يكجي يفهمتا يكي ايكي arba'an zikri ba ruwan shi da alqur'ani ba da kowace irin alaka ta kusa ko tare da alqur'ani fa inna lahu ma'isatan banka lalle a nan gidan duniya yana da rayuwa mai kunci karka dauka rayuwa mai kunci sai an ganci baya da adin hawa yana tafiya kafa ba ta kalli da faso ko babu tufafi ko ba gida mai kyau da katin gida din da motar shiga da mata din a ciki da kuma kowane irin dangin kayan abinci da kayan sha a ciki amma tare da haka Allah ya alƙawari fa inna lahu ma'isatan banka lalle yana da rayuwa mai kunci tashin hankalin sa ya tunaka wallahi tashin hankalin da wani basarake yake ciki ko wani gwamnati yake ciki ko wani chairman na local government yake ciki ko wani attajiri yake ciki ya ninninka tashin hankalin ka kai talaka da idan ka ga mai gidan haya kake goya dan baka da abin da zaka biya tashin hankalin da yake ciki ya tunaka fa'inna lahu ma'isatan banka yana da rayuwa mai kunci shi wannan kunci tsatsar zuciya ke haifar da shi ita kuma tsatsar zuciya abinda ke sa zuciya ta yi tsatsa da Allah ta yi kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun ayyuka ne na sako da suke yin yawa a cikin maganganu da ayyuka munana sai su sa zuciya ta yi tsatsa idan ta yi tsatsa kuma sai ta yi kunci idan ta yi kunci ko mai ita ka samu kwanciyar hankali ba zai taɓa samun kwanciyar hankali ba ya ci mai kyau ya sha mai kyau amma ya ka samu kwanciyar hankali ya sau nawa ne a turai za ka ga mutanen da sun samu ci gaba na rayuwa sun sauƙaƙe rayuwa sun yi na'urori sun yi komai amma sai kaga an ce mutum ya rasa ya kansa ya rasa ne yake masa daɗi sai kaga an ce wani ya nemi alfarma gwamnati ta kai shi gandun daji a sa shi teji ɗaya da gwaggwan biri wai ya ga ya biri ke rayuwa ya kasa samun me ke kwantar masa da hankali in abin hawa ne an hau auha an hau abin hawa an hau kumbo an je dunar wata an sauko ba a samu kwantar hankali ba kayan cin abinci ne an ci na halal an ci na haram an ci alade an ci mushe an ci komai hankali ya ci kwanciya ya mace an nema an yi fasikancin an yi atsaye an yi akwanci an yi guna an yi dukkan tsayar da za a yi da namijin an kafa kungiya ma ta yan luwaɗi a duniya an rasa yadda za a yi an sha maye an yi komai hankali kuma ya ci kwanciya kuma so ake dole sai an samu kwanciyar rai ita kuma kwanciyar ran tana cikin ayoyin alqur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dole sai ka ji Allah kafa hankalin ka kwanta wallahi duk mukamin da zaka samu a duniya baka ba Allah ba hankalin ka ba zai kwanta ba fa inna lahu ma'isatan bankan mutum yana cikin rayuwa mai kunci wa nahsuruhu yawm al-qiyamati ama mutake shi ranar tashin kiyama yana mukahu qala rabbi lima hajartani ama wa qad kuntu basira shi da kansa yace ya ubangiji yaya aka take ni mukahu bayan goda ina gani qala Allah ya ce kazalika atatka ayatuna fa nasitaha kamar haka ne ayoyin mu suka zo maka sai ka kyale su baka karanta su ba baka yi aiki da abin da ke cikin sa ba wa kazalika al-yawma tunsa kai ma haka za a kyale ka cikin azaba wa kazalika najzi man asrafa wa lam yu'min bi ayati rabbi kamar haka ne muke yin sakamako ga dukkan wanda ya ketare iyakar Allah wa lam yu'min bi ayati rabbi bai yi imani da ayoyin ubangijin sa ba wala azabul akhir fi ashaddu wa abqa azabar gidan lahira ita ce mafi tsanani ita ce mafi wanzuwa akan dan adam dan in ta zo ta zo kenan dan adam ba zai fita ba daga ciki wa ma hum bi kharijin min an-nar da dukkan wanda ya mutu akan kafirci da haka ya yi uwa as-sa'adatu kullu sa'ada kwanciyar hankali na dindindin yana cikin bin Allah yana cikin bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya matasa kwanciyar hankali tana cikin bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wanda ke danki yaudara a duniya irin matashi wai gani yake yanzu lokacin sa ne akwai saura nan gaba ko bai da tabbas din wannan nan gaba abin da ya wuce ya riga ya wuce abin da kake ciki yanzu shine lokacin ka gobe da jiji da gata dukkan su ghaibu ne baka da tabbas akan sa wa ma tadri nafsun ma za ta kasu gada wa ma tadri nafsun bi ayi ardin tabu ba wata rai da ta san me za ta yi gobe ba wata rai da ta san a wace kasa za ta fadi ta mutu kuma a wani lokaci mutum zai mutu amma sai shi din ya rinka rudan matashi ya rinka rudan matashiya ya rinka ganin cewa kamar shikenan an zo kenan dindindin kana nan a haka sai dan kullun aikin sai kawata maka rayuwa kuma ya nuna maka lokacin na da tsawo more ya zo more yanzu in ya so gobe ka tuba jibi da gata ka tuba yanzu lokacin ka ne bari in ka kwana biyu ka yi furfura ka tuba dukkan mu nan gurin da waɗanda muka tashi tare a nan unguwar fage kowa ya san cewa a nan din nan duk nan ke wayannan babu gidan da bai shiga ba da amma yanzu babu gidan da ne ya sai shiga duk nan gurin tun daga nan idan ka dauko bakin plaza daga nan gurin ka gangara har ka je ina ne babu gidan da bai shiga ba nan gurin babu duk nan gurin dogon layi din nan ba gidan da bai shiga ba amma yanzu babu gidan da na isa yi shiga sai da izini ko amma da babu izini sai dai kawai gidan tsakiya kafin yaro sai ya shiga ba ko hada ido ce salamu alaikum amma kana sa kaya sai ya gama ganin ka zai ce salamu alaikum ina ba wannan sallama to kaga kenan ake lokaci na tafiya kenan lokaci na tafiya saboda kar dan adam ya tsaya ya rutsa kansa sai dan ya riga ya rutse ka ko musamman matasa daga cikin mata ba wanda aka fi yaudara a duniya irin iya mace don saboda ita mace ta tashi cikin ado kamar da Allah ya faɗa aw man yunsa'u fil hilyati wa huwa fil khisam ghayr mubin an ɗabi'antar da ita kan san kwalliya da ado to kuma san kwalliya da ado din nan da san burgewa shine abin da ake yaudaran iya mace da ita ba abin da mace take so a duniya irin ka faɗa mata kalmar guda biyu wallahi ina son ki ko ƙarya kake wasu ta ɗauka gaske ne wallahi kina burge ni kai wallahi kin yi kyau da waɗannan kalmomin masu daɗi kowane saurayi ba ta gari ke farautar dukkan wata budurwa wanda take mai ƙananan shekaru waya ana santa waya ai ta burge waya ai ta iya ɗaukan kwali waya ai ta iya tafiya da haka za a yaudare ta kuma a kai ta kuma sai a baro ta kuma ita rayuwarta take tafiya dan rayuwarki ta tun daga shekara ɗaya har zuwa shekara goma sha uku rayuwa ta kwaila ke ma in ana jin daɗi a duniya sai dai ki ji labarin wai ana jin daɗi amma me yake jin daɗin da ke sani ba sai dai ki faɗa dan ta kalibi dan kawai ni ma an kwaikwayi mutane na ji sun ce duniya da daɗi amma ya ake ma kika sa akwai daɗi me yake jin daɗi ma ke ya ake a ji daɗi da ke sani ba daga lokacin da ta kai shekara 16 ta fara ganin kanta idan ta zo wajen madubi tana kallon kanta yaya take za ta daɗe ta yi wajen minti 40 tana shafa jambaki da hoda to lokacin nan ne fa rayuwar ta fara ganin ita wata to a wannan lokacin ne kuma kowane ɗa namiji ke kai miki hari ya kai miki hari da ido ya kai miki hari da harshe ya kai miki wawala da hannu idan har kika saki kika shiga cikin damƙarsa kuma to dole ɗayan biyu ne ko dai ya kasance a wannan lokacin ki kale kanki a haka ba tare da wani matakai na tsaro ba kin kai baliga matakar rashin kunna alaka da wani da wani da wani kuma sai an gane ta hanyar juna biyu don ubangiji ya fi jinta ɗan namiji da zai yi abinsa babu fallasa amma ke kan dole a ganki da juna biyu kuma kowa ya san ba zuwan yankar kika ta ba akwai dai wani abu da ya faru sawa'un an shar'anta ko ba a shar'anta ba to gudun kar wannan fallasar ta same ki dole kuma sai ki ɗauki waɗansu matakai na shaiɗan sakamakon huɗubar shaiɗan ya za ki shiga kwaya don kar ki juna biyu ya za ki ke dabara iri kaza ki dabara iri kaza ki dabara iri kaza to duk kwaya da za ki sha da allurar da za ki amfani ko dukkan wani mataki na ya namiji da ɗan namiji kai ya kusance ki amma ba za ki samu juna biyu ba to wannan kuma yana da sa ya tsaya da lafi zai haifar miki da waɗansu matsaloli kama daga canji na yanayin jinin al'adarki wanda Allah ya sa ya zanto ɗabi'a ta dindindin ummuna Aisha za ta damu lokacin da ta jinin al'ada manzo Allah ya bata hakuri ya ce ya za ki sai un katabahu Allahu ala banati Hawwa al'amari ne da Allah ya wajen ya rubuta ya kaddara cewa sai ya faru akan dukkan zuriyar gidan Hawwa wayin da ya mata ne ya yi kika iya da ranki to a lokacin nan dole ki samu wani canjin yanayi kuma wannan sai ya kara muna naki ko baya ga haka in kin yi alaka da wani kin yi alaka da wani a haɗa ki da wata alaka da kowa ba ko sai da mijinta na aure ke wanda kika yi alaka da mazaje da yawa da biki san adadin su ba ba ta hanyar aure ba idan kina yar shekara 25 a duniya ga wanda ke alaka da namijinta kadai na aure tana yar shekara 30 a duniya ratar ku shekara 5 amma idan an gani sai a dauka ke cikin girbeta saboda ke maza sun riga sun kashe miki gargada sun riga sun muna naki kuma sun gama da lokacin ki kuma ya riga ya wuce kuma dukkan ɗa namiji mace na yi masa kwarjini idan bai taɓa sanin ta ba a matsayinta na mace shi yasa waɗanda suka iya fasikanci suka kware a duniya suke amfani da mata don nemo asirin waɗansu ƙasashe a wurin waɗansu mutane da suke riƙe da akwatuna na asirin wannan ƙasashen tawon asiri ne na tsaro tawon asiri ne na ilimin kimiya na ilimin fasaha sai a amfani da mace ta kulla kawance da wani mutum don a samu labari ta wajensa amma sirri shi ne katta yadda ya fasu kanti ne don daga lokacin da ya fasu kanti ne ya gaji da ganinta da mutunci ba yadda za a yi faɗa mata asiri amma ta yadda yana ganin adanta da kyawunta da murmushinta ko fuska ma suka ce ta nuna ba ki fuska yana yawan ganin fuskarta saboda yin abu na birki ka zara masa ido ka zara masa ido ka zara masa ido sai ka gano kai a can gurin ba ko wata yar kwana kwana daga wani dan kurzo ne a can gurin saboda yau da gobe to amma ya za a yi da ya fara kallon fuska na jin dadin ta a dan juya a kada masa gashi baya ya za a yi yana kallon kan a juya can sai ya kasance kullun ana cikin gurin tar da shi ne ai insha Allah dai za a ai za a
wajen cewa za a hadurin nan sai ta kwashe dukkan labarin da kike samu a wajen ka dan tun yana kangarewa za a hadu ya to za a hadu tun yana kangarewa ba zai ba ta labari ba har sai ya ba ta labari wai dan a hadu din koda so dai ne a rayuwa to daga lokacin da namiji din kuma ya hadu sai kike nan baki da kima ko baki da daraja a wajen ka kai kuma daga lokacin da kai wannan abin da aikin banza din kuma kike nan fa da kai da wanda bai tsaye ba duk dai kuma zanubin yana nan yana jiran ka domin yanzu ka gama da wannan abin da shedan zai kawata maka wannan me ke sa wani mai neman mata wani lokacin ka ga yana bin wata mace ko inuwar su ka kalla da inuwar matar su da inuwar wannan wanda yake nema inuwar matar su za ka dauka a inuwar ma kawai amma ya mace akan wanci kawatawa ce take da wa zayyana lahum shaytanu a'maluhum fasaddahum 'anil sabili wa kanu mustabsirin shedan da yake kawata musu munanan ayyukan su har ya kawtar da su daga tabarki da gaskiya kaga mutum na bin matar da bata kai rabin matarsa ba a matsayi da kima da daraja to dan haka ya ƴan uwa babban abin da muke so in kiraye mu wanda yanayi da muke cikin rayuwar mu sai kusan duk a cikin taimawa muke dewa taimawan nan ba wai ta samu cewa ga magarin mutane ne kadai ba a'a ta shafi ga magarin mutane ta shafi keɓantattun mutane taimawa ce da ta shafi masu sarauta da masu kuɗi da ƴan kasuwa da matasa da dattijai da ƴan tsakatsakiya ta shafi har ta waɗansu daga cikin malamai babu abin da zai fitar da mu daga cikin wannan taimawa ta rayuwa da kuma mu samu sa'ada da kwanciyar hankali da walwala a cikin rayuwa wallahi sai mun koma min ba Allah sai mun koma mun bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan shine kawai abin da zai fitar da mu daga cikin wannan taimawa da muke ciki kai tunani tsayi tsakaninka da Allah akwai ranar da ta taba sowa ta fadi baka ci ba baka sha ba ina ji in an samu wannan a rayuwa zaka yi kirga wannan rane ko sai dai ka ce kirga wata rana ka ci ne so ɗaya ko ka sha so ɗaya saboda azumi ko saboda wata larura ko dan saboda ka nema baka samu ba kowace rana ka tabbatar sai ka ci sai ka sha kowace rana kuma wani ma sai ya kusanci ya mace in ma ta hanyar halal ko ta hanyar banza to amma kamar yadda kullun sai ka ci sai ka sha to akwai wata rana kuma da ta fito ta fadi baka koyi alqur'ani ba koyi hadisi ba ina sun suka tsayawa a cikin rayuwarka kullum ba sai ka ci sai ka sha baka taɓa yin fashi ba amma ga waɗansu rane ku ga waɗansu watanni da suka shuɗe a cikin rayuwarka baka taɓa tsaya ka koyi ko daidai aya ɗaya ba kai ko rabin aya kai daidai da wal fajri me ake nufi da shi ko me yake hikimar da ke cikin wannan rantsuwa da alfajiri menene lokacin da ake kira alfajir yaushe yake farawa yaushe yake karewa me hikimar Allah ya rantsa da shi ko wal asri me ake kira da al asru sai shine lokacin al asr ko wani lokaci ne daban da yaushe yake farawa yaushe yake karewa wani awanni ne yake shiga cikin kalmar al asru sannan me yasa Allah ya rantsuwa da shi daidai da wannan ake ka koya a cikin rayuwarka a kowane yini kullum a cikin koyi kalma daya ya ake sati kalma bakwai ya ake wata kalma 30 ya ake shekara ka koyi kalma 360 a cikin kamus ɗinka na addini ke shekara hudu shekara biyar yau shekara nawa kana cikin musulunci daga lokacin da ka balaga zuwa yau shekarun ka nawa da balaga wani ya shekara 40 da balaga wani ya shekara 50 da balaga wani 60 wani 25 me ka koyi cikin addini kullum sai ka fita kasuwa amma ba kullum kake zuwa wurin karatu ko wajen masallaci ko wajen malami ka koyi addini ba kullum sai ka fita office mafarka office kai shekara 30 kana yi a maka retire ka dawo ka zauna kana san inuwa gindin bene kana karanta jarida kuna zage-zage ke jiya aka yi aiki amma yau ai sai aika aika kai din ma jiya aika aikan kai da goya addini ba shine a cikin rayuwarka ka zauna kana karban fansho daga ratuti wani rana baka wata rana an haka daga haka dan haka gangara kuma ka mutu kike nan baka tafi ba maganin dawowa haka in kasuwanci ne ma ka samu kuɗin ka yi attajirin ka yi gine-ginen ka yi gine-ginen wata rana dole kana ji kana gani ba za ka iya fita kasuwa ba in ya mace ce burin ka fa a daidai lokacin da ka kasa ka kai ɗan shekara 60-70 a daren da za ka mutu saura minti 5 ka mutu a wannan daren wata ta balaga straight one ba wani ɗan namiji ba ta san shi ba sai kai in kana so yanzu ka neme ta da aure amma ba lokaci saura minti 5 ka mutu kana da sadakinta kana da ɗakin da za ka ajiye ta kana son ta matashiya ce ƴar ausan matashi mai kaza ce mai kaza ce ga ta ga ka tura a auren ka kawo ta ba lokaci saura minti 5 ka mutu in mota ce ko abin hawa ko suturan yayi take ɗauke maka hankali
a shekarar da zaka mutu lokacin za a fito da wani sabon yayi na mota, sabon yayi na sutura, sabon yayi na dukkan wani abin yayi, ga kuɗin kana da su in kana sanye amma babu lokacin, saura minti goma ka mutu, ga kuma yayin sabuwar mota, ga kuɗinka a banki gida da waje, to wanne za a fasa mutuwar ka ko yayi? Masu yayi za su yi yayin su ko ba su, sai ko mutuwa za ka mutu ko ba su? Ba abin da za a fara, ba abin da za a fara. To idan mutum ya san akwai irin wannan kuma yana tunani da hangen nesa da basira, to dan me mutum zai motsa da kansa wajen neman sa'ada cikin abin da babu sa'ada, wajen neman walwala da kwanciyar rai cikin abin da babu walwala da kwanciyar rai? Hankalinka ba zai kwanta ba, kai shekara tsaro kana yi kuma hankalinka bai kwanta ba. Dan saboda haka kira nake yi gare mu cewa mu farga mu koma zuwa ga Ubangiji, babban abin da zai tabbatar da mu a matsayin ƴan adam masu kima da daraja shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Babban abin da zai dawo da mu kasa shine idan ya kasance mun kauce wa tsarin Allah, mun kauce wa tsarin manzon Allah, to a lokacin nan fa ko da mai kunnan doki da dabbobi ko mu zanto kasar dabbobi. Shi yasa Ubangiji ta Allah ya ce wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulu al'an'am wan nar musawwalahum. Kafirai suna ci su shakata su more irin yadda dabbobi suke ci su shakata su more, amma karshe wannan ruwa sun lahum wuta ita ce makomar su. Kaga dai in ci da sha shine bukatar ka, ragon gidan ka bana ci da sha, in dauke kewa da ƴama shine bukatar ka, ragon gidan ka ba garke yana yi, bambancin naka daban nashi daban. To anan gurin da abin da ka dara shi kana karɓar sako daga sama, littafin da Allah ya saukar da shiriyar manzon sallallahu alaihi wasallam, da wannan sai ka dara dabba din, da zaran ka ki wannan to ka dawo daidai wa daidai da kike, ko ka dawo ta kasar ita. Shine wallazina kafaru yatamatta'una wa ya'kulun kama ta'kulu al'an'am wan nar musawwalahum. Lallai ne a cikin kowane yini ya dan uwa da musulmi irin yadda zamu fita kasuwa mu je mu yi awa biyar ko shida wajen neman kuɗi, wani lokacin makon 40 ba ma nan, mun tafi Kosono, mun tafi Abakalike, mun tafi Tana, mun tafi Japan, mun tafi America, mun tafi wata kasa ta duniya. Irin yadda muke fita yakin neman zaɓe cikin ƙauyuka, sako sako lungu lungu a ƙananan hukumomi don tabbatar da ƙuri'ar ƙauyawa don mu samu matsayi mu tsare, irin yadda muke dukkan waɗannan al'amura, don me ba ma yin irin wannan? Don saboda abin da ya shafi addinin mu. Addinin nan fa shine tabbas mulkin nan na siyasa, daga lokacin da aka tashi aka waye gari soja yayi baigila, ka san tsiya ta faruwa ta ya riga ya kare shi kamar an yi ruwa an kafe. To don me ba zamu ba Allah ba? Don me ba zamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam? Yana da wahala kwarai da gaske ga mutumin da ya saba sako lokaci guda kawai ya canja kansa ya zama wani dan karamin amirul mu'minina. Ni ma bana neman kaina da wannan, bana neman ƴan uwana da wannan, amma abin da muke neman kanmu da shi shine ya zami ayyukan mu na sako mu kalle su guda goma, cikin wanne ya fi girma mu bar shi yau, sannan mu dauki wancan gobe, sannan mu dauki wancan jibi, kafin wata mu samu tuba tawbatar nasuha daga munanan ayyukan mu. Amma abin da ke namun cewa mutum tuba bayan ya tuba, ta iya ka ji wa'azi ya ratsa ka, lallai abu kaza bai dace ba, ki ji wa'azi ya ratsa ki, abu kaza bai dace ba, yaya za ka yi tuban ka ta dore? Tuba tana dorewa ne idan mutum ya hango girman wanda ya saba wa shine Allah. Kar ka kalli karancin zunubi ka ce zunubin ai dan kadan ne ma, dan kawai kaza da nake kalli girman wa ka saba wa shine Allah subhanahu wataala. Sannan kuma bayan wannan mutum ya kasance in ya tuba daga zunubi iri kaza, to ya yanke alaka da abokanansa da suke irin wannan aikin tayi, domin matukar baka yanke alaka da irin waɗannan abokanan ba za su sake mai da kai ruwa. Amma idan ka yanke alaka da su, kai waɗansu sababbin abokanai waɗanda ba wannan ce ɗabi'arsu ba, to wannan zai taimaka masa kwarai da gaske. Sai mutum ka kaucewa waɗancan abokanan na da, sai in tilasta haɗa ku, ke ma mace sai ki kaucewa wannan mugayen ƙawayen naki na da, sai in tilasta haɗa ku, ba a ba ta ne ku yi gaba ba. Idan aka ce assalamu alaikum za a gaisa kwana biyu kwana uku, kan da an yi maganganu da suka tsoro akan gaisuwa, duk abin da zai biyo bayan gaisuwa shi kenan, sai a yanke kuma sai so sai mun haɗu sai mun tafi inda za mu wuri kaza. Sannan abu na uku shine sai ka dumfari inda makaranta take, akwai alkhairi mai yawa a cikin masallatai. Shi yasa manzo Allah ya ce ahabbul biqa'i ila Allah almasajid, cikin wurare inda Allah ya fi kauna su ne masallatai. Sai ka kulla alaƙarka da wani masallaci na kusa da kai, wajen yin salloli guda biyar a yi ne cikin jami'i, wajen sauraron ko nasiha ko karantar da wani littafi da malami ke yi, kana kai kanka wajen awannin da zaka yi kana sauraron wannan ya rage maka awannin da kake amfani da su wani wancan ayyukan barna din a hankali sai kai ka saba da wannan sabon rayuwa da ka dauka kanka shegaltar da kanka da dukkan wani aiki na alkhairi ka bai wa sana'ar ka muhimmanci duk inda za ku hadu ko dai harkar sana'ar ka ko sada zumunci tsakaninka da abokaninka ko ƴan uwanka ko harkar addininka zikiri karatun qur'ani hailala kawai ka rikide duk abin da zaka zama mutane da zaka ce ka zama ustazi ko to ka zama ustazi sai ne kuma a cikin cewa fa ka zama ustazi akwai kimanta da darajarta yara ne mata zaka ji da mai da an ce ustazi kamar an gama da kai irin ma'ai mata ba za su so ka ba to amma a cikin ustazi akwai mutuntawa domin kowa a duniya yanzu ka dai za a yi sallah da kai da aka yi da ustazu ne a cikin gurup din waɗanda su ba ustazai ba lokacin sallah yake sai a yi sallah wa za a ce wuce gaba ustazu ce ustazu ce to wurin Allah za a an san kai ne ka tantance ka wuce gaba a da wurin Allah din su sauran kowa ya da ki sai gaskiya yana da dadi ba za a daina shi ba kowa ya san in ka shiga mota sa mota alfashi ba za ta kai ko ina ba amma kai ustazu wuce a ciki sai ka dunin kimanta wani darajar ta jama'a a gaskiya ban yi tsammanin zan iya yin maganganu masu yawa ba to amma saboda ƙarfafa mun gwiwa da kuka yi na saurare da kuma ba ku baje kun tafi ba har lokacin da Allah ya sa na zo to wannan shi ne ba ni ƙwarin gwiwa har na samu faɗin abin da na faɗa kuma na tabbatar yan uwa da dama sun rubuto tambayoyi wanda nake ganin sai mu takaita a haka abinda muka faɗa zama daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma ubangiji ta Allah ya tsare mu assalamu alaikum
gaskiya tambayoyin da aka rubuto ba kowanne za mu amsa ba sai wacce muka ga muhimmiya mai tambayar farko yana cewa dan Allah malam ina neman fassara wannan aya huwal ladhi khalaqa lakum ma fil ardi jami'an thumma istawa ila as-sama'i fasawahunna sab'a samawati wa huwa bi kulli shay'in alim yana neman fassara wannan aya tambaya bi kai dai za a ita wannan kudin za mu amsa
wannan aya tana cikin suratul baqara ubangiji subhanahu wataala ya ce shine wanda ya halicci dukkan abin da ke cikin kasa domin amfanin ku ko mutane khalaqa lakum ma fil ardi jami'an ya halicci duk abin da ke cikin kasa don ku mutane thumma istawa ila sama sannan ubangiji ta'ala ya nufaci sama fasawahunna sab'a samawati ya daidaita su a matsayin wato ainihin sammai guda bakwai ya daidaita halittar su ya karfafe su ya gina su a bisa ga wani tsari mai ban kai wa huwa bi kulli shay'in alim kuma shi Allah shine wanda yake masani game da komai lafazin istawa a nan gurin ba yana nufin daidaitar Allah bane akan al'arsi duk da yana da wannan ihtimalin amma yana nufin al-qasdu kenan domin istawa lokacin da kalmar ila ta biyo bayan sa yana nufin al-qasdu ay qasada ila as-sama'i fasawahunna sab'a samawati amma da yayi ta'addi da harfin ala kamar ake ar-rahmanu 'ala al-'arshi istawa thumma istawa 'ala al-'arshi to wannan shi ke nuna ubangiji ya daidaita akan al-'arshi wanda ayoyi guda bakwai ne cikin al-qur'ani suka nuna haka daya cikin suratul a'raf ta biyu cikin suratul yunus ta uku kuma cikin suratul ra'd ta hudu cikin suratul taha ta biyar kuma wato ainihin cikin suratul furqan ta shida kuma cikin suratul sijra ta bakwai cikin suratul hadid dukkan su kowace Allah ya nuna ya daidaita kan al'arshi daidaita wadda ta dace amma su masawa ila sama da cikin suratul baqara tana nufin al-qaf kamar yadda shaykhul mufassirin ibnu jarir at-tabari ya fassara Allahu a'lam
dan uwa yana cewa me ne matsayin wanda yake shafa gabansa sannan ya mani wato yana tambaya akan hukuncin al-istimna
wato mutum yayi wasa da gaban shi har ya fitar da mani yin haka din a cikin addinin musulunci haramun ne mai yin wannan ya kamata ya tuba in bai tuba ubangiji ta'ala na iya kama shi da azaba gwargwadon wannan girman zunubin nashi kuma abinda ake kafa hujja da shi wajen haramcin sa shine fadin Allah ta'ala a inda yake yabon mu'minai yace wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtagha wara'a dhalika fa ulaika humul adun wato su mummunai suna tsare farjin su suna kare al'aurar su mummunai maza da mata haka su illa ala azwajihim mummuni namiji baya bayyana da al'aurar sa sai ga matarsa aw ma malakat aymanuhum ko abinda daman su ya mallaka na ku yanzu irin waɗanda ake mallaka ta hanyar shar'antacciya a musulunci fa innahum ghayru malumin
idan mutum ya kusanci matarsa ko ku yan gassa to bai zama abin zargi ba sai Allah ya ce fa man nabta zawara a zalika dukkan wanda ya nemi biyan bukata ko ma bayan haka fa ulaika humul adun to irin wannan sune masu ketare iyakar Allah wato abinda ake nufi dai dukkan mutumin da ya nemi ya takata ko ya ji dadi har ya fitar da maniyi daga bansa ba ta hanyar matarsa ta aure ba ba ta hanyar koyan gasta ba ko wace irin hanya ce to sunanta haramun tun daga wasa daga gaba kai wasa daga banka ko wani yayi maka ko har ka kai ga saduwa ga wata mace ko wasa da ita haramun ne sai dai darajar zunubin ne wani ya foni amma da dukkanin su sun yi tarayya kan cewa haramun ne an gane ko akwai hadisi da ake rawaito cewa dukkan wanda yake wasa daga banki zai tashi lamin tashi kiyama wai tafin hannunsa yayi tiki wannan hadisin dukkan su da isa ne ba su da asali daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da haka dai wanda gauranci yake damun sa shawara da manzon Allah ya baka daina daga cikin biyu ko dai ka aure ko ka rinka azumi shine magana man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj cikin wanda ya sami kun aure yayi aure domin shi aure shi yafi sa mutun ya rinsa idan shi ba zai rinka yawan kallon kalla ba kuma shi yafi katangance mutun wanda ko bai sami kun yin aure ba sosai yayi azumi azumi din nan shi ma zai taimaka masa wajen ne santar ko rage masa gafin sha'awa kamar da manzon Allah ya nuna a cikin aure akwai wani abu amma kuma akwai lada mai tarin yawa dan yawanci abin da ke hana waɗansu aure ba wai dan ba su da halin yi bane ba ba su san daukan kowane irin nauyi a cikin rayuwa to wajen rashin ba su san su dauki nauyi din nan sai kaga gara su rinka yin fasikanci dan a cikin fasikanci babu responsibility da yawa ba maganan biyan kuɗin haya ba maganan sefane yau da gobe ba maganan asibiti a kin zo na zo ne waɗansu haka shi dan ke kawata musu to amma wani lokacin kudin da zaka kace a fasikanci yafi wanda mai aure ke rike matarsa da shi sai Allah ya jarrabe ka da wannan kuma ga zanubin sannan ga kace kudi to amma kaga abinda zaka kacewa matarka na kudi kayan tefa ne da sutura da sauran bukatun gida ladan da ke ciki yafi ladan dukiyar da kace wajen jihadi fi sabilillah kamar da hadisi nuna cikin sahih muslim to kaga akwai lada mai tarin yawa wajen sayar da iyali wanda gauro baya da wannan falalar saboda haka ku darajin tsoron aure wanda kuma yake da tsaya shi ma kada ji tsoron ta biyu kawai in dai baka da hali ne sai ka hakura har ka samu dan Allah ce wala yastafi fil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahum Allahu min fadli wanda ba su da hali ba sai kai shahada ba Allah ya kawo irin yadda Bahaushe ke yi a ya hakuri har Allah ya wadata wallahu
a'lam a gaskiya muna so za mu kai sha daya dan haka akwai sanarwa na cewa wasu ƴan uwa su hudu sun yi hadari a hanyar gusau dan haka sai ya sanya su cikin addu'a sannan kuma taimakon da wannan majalisi ya samu dangane da asusun gina masallaci a wannan unguwa a wannan zama namu mai albarka an samu 11,118 da aka alkhairi to da aka lafiya kuma malam Allah ya kara masa lafiya subhanakallahumma to akwai sanarwa a to ma'ana joint committee akwai taro da za a yi ran Lahadi a masallacin Bilal kowanne majalisi zai tura mutum uku shugaba da kuma sakatare da liman alheri kafin malam ya iso a dama ne kamar yadda aka tsara wannan wa'azi malam zai yi magana ne akan mu'amala to ina ga ya kamata in ɗau wani hadisi guda ɗaya wanda watakila zai iya muwafaka zai dace da abinda insha Allahu za a yi magana a wannan yammaci إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حديث الذين تنعتدموا فيني إن كنت كان حديثنا wanda Imam al-Bukhari da Imam Muslim suka rawaito shi a cikin sahihansu daga babban sahabi ko in ce hafizu sahaba wato shine Abu Huraira wato Abdurrahman ibn Sakhr radiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال دغ من زن الله صلى الله عليه وآله وسلم يتي سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله من زن الله يتي أخوه سمتاني بكي الله ذي سنياس وعنوى السا ران الدباب وتعنوى سيتاسا أخوه سمتاني بكي wanda Allah zai girmama su ranar da ya tashi alkiyama ranar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake za a kusanto da rana mil daya wanda hasa hazin yana tantama sim mil guda din nan ana nufin tsawon tafiya ko kuma abin sa kwalli domin a harkar larabci abinda Bahaushe yake cewa mishiyin sa kwalli shi ma Larabawa suna kiran sa mil to ranar alkiyama za a kusanto da rana mil guda to mu dauka mil na tafiya ne ba mil na abin da ake sa kwalli a ido ba kamar yadda Abu Abdurrahman shaykhuna alayhi rahmatullahi yake cewa a cikin da'ifa nasa juz'i na daya yana cewa malamai masana yanayin sama sun tabbatar yanzu tsakanin mu da rana mil 1.93 ne amma ranar alkiyama Allah zai kusanto da rana gare mu mil daya yanzu tsakanin mu da ita mil 1.93 amma za a dawo da ita mil guda wannan kamar da ya tabbata a wani hadisi manzon Allah yace akwai wanda gumi zai kama su zuwa gwiwa akwai wanda gumi zai kama su zuwa madaura wando akwai wanda gumi zai kama su kirji akwai wanda gumi zai kai musu har wuya akwai wanda gumi zai masa linzami a bakin sa ga cinkoso ga tsananin zafin rana ga tsananin jinjita yinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa yawma yasirru almar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni wani yini ne yasirru almar'u min akhi mutum zai guje wa dan uwansa dan uwa din nan uwa dai uba dai ne ko uwa dai ko uba daya ko ɗan uwantaka ce ta addini wa ummihi wa abi ranar da mutum zai guje wa mahaifinsa zai guje wa mahaifiyarsa wa sahibatihi wa bani yinin da mutum zai guje wa matarsa duk irin son da yake mata zai kuma guje wa ƴaƴansa Allah yake li kulli imri'in minhum yawma idhin sha'nun yughni kowanne mutum a wannan yini al'amarinsa ya ishe shi yinin da Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ku mutane ku ji tsoron Allah ku kare kanku daga azabar Allah inna zalzalata sa'ati shay'un 'azim Allah yake hakika girgiza ta wannan yini na ranar tashin alkiyama al'amari ne mai girma yawma tarawnaha Allah yake wani yini ne da za ku ganki tazhalu kullu murdi'atin amma arda'at dukkan mai shayarwa za ta shagaltu dangane da abin da take shayarwa wa tada'u kullu zati hamlin hamlaha dukkan mai ciki za ta haife abin da yake cikin cikinta wa taran nasu sukara Allah yake za ka ga mutane cikin maye wa ma hum bisukara alhalin bisu sha wani abu da zai sanya su maye ba walakin azab Allah shadid hakika azabar Allah matsananci yake to wannan yini da Allah ya sifanta shi a ayoyi masu yawa amma ga wasu mutane bakwai su Allah ya kebance su zai sanya su a inuwar saranar da babu wata inuwa sai tashi wanda aka fara ambata wanda ya fara shiga wannan garabata wanda ya fara shiga wannan matsayi sai manzon Allah ya ce imamun adilun shugaba wanda yake mai adalci adalci shine sanya kowanne abu a inda ya dace matukar Allah ya baka shugabanci kai adalci cikin mulkinka to kai ne sahun farko wanda zai fara shiga wannan ni'ima to sai dai gaskiyar magana duk lokacin da aka yi maganar shugaba farkon abin da muke tunawa ana maganar shugaban kasa gwamna minista commissioner sarki hakimi mai unguwa da gaci har mu ma kanmu domin dukkan mutumin Allah ya bashi ko da mulkin gidansa ne shi ma ana buƙatar ya adalci matukar yayi zai samu wannan matsayi wato a samu adalci cikin mulkin sa, to shi ma yana daga cikin wanda Allah subhanahu wata'ala zai sanya su a inuwar saranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah. Na biyu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa shabun nasha'a fi ibadatillah, saurayi matashi wanda ya rayu cikin biyayya ga Allah wajen bin Alkur'ani da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam su ne tawaga ta biyu wanda za su samu wannan matsayi. Sannan wato ma'ana na uku, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, da mutumin da zuciyarsa ta danfara tarate wajen raya masallatai da ibadu da kuma wato raya masallatai wajen tsabtace su da sauransu. Na hudu, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulani tahabba fillahi istama'a alai wa tafarraqa alai, da mutane biyu da suka yi soyayya dan Allah, wannan wato ma'ana suka hadu akan haka kuma har Allah subhanahu wa ta'ala ya kaddara, wato ma'ana suka rabu, imma rabuwa ta mutuwa, imma rabuwa wato ma'ana ta canza wuri, ko wato ma'ana canza kasa. Sannan na biyar, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamal fa qala inni akhafu Allah, da mutumin da wata mace tayi kiransa akan wato ma'ana yayi zina da ita, matan nan ma'abociyar kyaute ga kuma wato ma'ana tana da matsayi, amma yace yana jin tsoron Allah subhanahu wa ta'ala ba zai yi zina ba, tunda malai yazo za mu jero a gurguje. Sannan wato ma'ana na shida, manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama imaluhu ma tunfiqu yaminu, mutumin da ya bada sadaka sadaka dan Allah da makani ka hagu bata san an bayar ba. Sannan na karshe, wa rajulun zakara Allah khaliyan fa fadat aynahu, mutumin da ya ambaci Allah ko ya tuna Allah shi kadai yana zaune, wato ma'ana wannan ya sabbaba ya zubda hawaye. To wa'annan sune mutane bakwai da Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya su a inuwarsa ranar da babu wata inuwa sai inuwar Allah.
Ya kamata ku amsa ni yan uwa, wai irin katafawan Najeriya, wai irin gidiyon din Najeriya, su bata rasulillah bai daya, wai ana wannan zamun zam daya, kai ko shari'ar Allah yan uwanmu ko ku a tumbike Najeriya, muka so yan uwa hanyar gaskiya kasa daya, wai al'umma daya, ga talakawa na shan wuya, wai tuwon masara sai ka sha wuya, muna rabewa kullum wuya, riga ɗaya wando ɗai don tsiya, kamar mai ciwon isa don tsiya, ko shari'ar Allah yan uwanmu ko ku a hautsi na Najeriya. Mu Islam mu kaso yan uwanmu dan shi ne hanyar gaskiya. Sannan ga mulkin danniya, wai sannan ga mulkin danniya, muna kuka fasina dariya, muna kuka fasina dariya, kai ko su bari haka in sun iya, akwai yaki gurɓatacciya, dan uwa na ka tsorace Allah kan haka yi ka zuwa makabarta. Ba a wasu kwan gajini, kai dan uwa na ka tsorace Allah kan haka yi ka zuwa makabarta. Da fari zan fara da sunan Allah, zan salati ga manzan Allah, dan Amina dan Abu Jalla ya yi fama a kan mu bi Allah kan aka yi mu zuwa makabarta. tunda mun zo ya zo da risala dubi girma na manzan Allah ya buga an bugai dan Allah dan uwa ku fito dan Allah mu daukaka la ilaha illallah kan aka yi ka zuwa makabarta kai dan uwa kar ka yarda da shirka tunda Allah bai san shirka kiyayo kayayo umminka kiyaya haska ta harkokinka dan uwa na ka kyamaki shirka kan aka yi ka zuwa makabarta kai dan uwa na ka tsorata Allah kan aka yi ka zuwa makabarta kai dan uwa na ka zo mu bi hanya kar ka yarda ka kauce hanya ka zo ga hanyar da ba ta rubaya kar ka yarda a bar ka a baya ka zo mu dau ka kasalmar Allah kan aka yi ka zuwa makabarta kai dubi girma na manzan Allah dubi martaba ta manzan Allah abadan baya saban Allah komai yake sai da yardar Allah mala'ikan mutuwa ya aleka ya kira shi zuwa makabarta kar dukiyarka ta sa ka yi barna ko fa mulki ya sa ka yi barna dubu naira irin karuna dubu mulki irin fir'auna kaga sun dama duk lalatar an kira su zuwa makabarta ai in fa Allah ya so a kira ka sai a sa maka ciwon kanka a tattaro maka diddanginka ana ta sannu kana yin kuka shure shure da wayo Allah bai hana ka zuwa makabarta mala'ikal mauti yau zai tashi zai iso ka kana yin nifi bai bari tunda an aiko shi ya tada rai har ya zo ga makoshi yin fitsari da guntun kashi bai hana ka zuwa makabarta gashi ta yi gida kan titi ga gilashi kai masa fenti ga wani za ya kwana a titi kai da safe ka hautu eki ko gidan mai ba ka layi ba ka layi cikin matalauta ai in ka aikata khairi gashi ranki ya saba shi in ku sharri kake ga gashi da ka kai ne gwanin yin gashi gashi yau kuma ka ga masharrin za a kai ka wajen mahukumta babu wanda zai shigo harkar ka baban ka baya jin dadin ka babar ka ba ta jin dadin ka dukiya daga kai sai dan ka sai ka sha dadin ka ka more san ka ta shi gaban mahukumta ka sanya janna ka sanyo boil gobe filtar zamiro boil aljihun ka naira makil dole wata ranka jin dole wata ranka jingi na boil za a cicire a bawa magada da dan cana za ka je makabarta ga matar ka sai marsidi ka fi karfin motar audi sai jifu da siki lati marsidi kana rangwaji gwanin jin daɗi za ka ga na kuran ka kiyama ran da ka tsaya gaban mahukumta ana ta zuga ka kai dan fafa to fa malan ka gane kure fa ko baka mace ba dole ka tsufa kila ka san misali na fa dan uwa na ka tsorata Allah kan aja ka zuwa makabarta sannin yar baba mai sai falis gashi yau kin sako boyin lin gobe ko sai ki sai sadalin jibu ko ki sako bebin ran da duk kwanan ki ya kare da dan cana zaki je makabarta ga gidanka a babban layi ga mata da motar yayi duniya za ta juyi juyi ga wani za ya kwana a layi me ka yi wa ilahu ya barka ka tashi ba ka cikin matalauta kuma kwankaren libulgin gade ne kyauren gidanka ko rodi ne masu gadin ka gasa a zaune da an kwankwasa a kai wane ne in a kas ya shigo fa ya koma ba mu harka cikin matalauta ana ta kuka a wajen layi kai ku sai dariyar ka kake yi tarun kumallo haɗaɗɗen shayi ga wani za ya kwana a layi me ta yi wa ilahu ya barka ka tashi ba ka a cikin matalauta